Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 10 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanun labarai.
Birtaniya ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙagaba wa takunkuma. Yayin da farashin mai yayi tashin gaurin zabi a duk duniya, za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu kasashen Afrika. Turkiya da Isra'ila sun dauko ta babbar hanya wajen farfado da dangantakar da ke tsakanin su.
Kanin labaran kenan. To ko me yasa jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoton Najeriya ke shirin yin wani babban taro game da tsaro?
Babu abin da yafi bala'i kaman kashe mutum. Bale aka kashe gari, bale aka kashe kauye. Jami'a ta ga duk wani aikin take ta dakatar da shi, sai ta ga ta jawo hankalin ta'addanci. Mutan sun gane yan uwan juna ne.
Za kuma aji cewa a jamhuriyar Niger ma za a yi wani babban taro kan matsalar tsaro a yankin Tilaberi da sauransu. Idan mun dawo Najeriya kuma, za a ji inda aka kwana a rigimar shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin kasar. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki. Za kuma a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan turo mana. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Birtaniya ta ce ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙagaba wa takunkuma, da ya haɗa da Roman Abramovich Bilonia, wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea, masanin masana'antu Oleg Deripaska, wanda ya kira da a kawo ƙarshen yaƙin da Moscow ta kai wa Ukraine a watan da ya gabata. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa a wata sanarwa a yau 10 ga watan Maris cewa sabbin jerin mutanen ya haɗa da shugaban kamfanin Rosneft Igor Session, shugaban bankin VTB Andrei Kostin, shugaban Gazprom Alexei Miller, mamallakin kamfanin batutuwan mai na Transneft Nikolai Tokarev, da kuma shugaban bankin Russia Dmitry Lebedev. Matakin da aka ɗauka martani ne ga mamayar Ukraine ba tare da ta yi tsokana ba, ta rufe kadarorin da ke Birtaniya na mutanen da suke cikin wannan jerin sunayen, sannan ta haramta musu tafiya ƙasashen waje, ma'ana ba za su iya zuwa ƙasar Ingila ba. Sannan an sake hana su yin mu'amalar kasuwanci ta kuɗi da jama'ar Ingila da wasu kasuwancin. Rasha ta mamaye Ukraine ne a ranar 24 ga watan Fabrairu. Tun daga sannan, ƙasashen yamma da dama suka ƙaƙaba takunkuma masu gurgunta Rasha, da mafi yawa daga cikin jami'ai da attajirai waɗanda ake ganin suna da alaƙa ta ƙudda-ƙudda shugaba Vladimir Putin. Yayin da farashin mai yayi tashin gauron zabi a duk duniya, rashin sa'ar wasu na nufin arzikin wasu. Tabbas za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu kasashen Afrika da ke haƙo mai, yayin da farashin mai ya kai ƙololuwa tun bayan da Amurka ta haramta shigo da mai daga Rasha a shekarar 2008. Kamar yadda kamfanin makamashi na Afrika ya shaidawa muryar Amurka, Nigeria, Angola, Libya, Sudan ta Kudu, Gabon, Congo da kuma Ghana za su ga gagarumar haɓaka a kudaden shiga na gwamnati, a cewar babban mataimakin kamfanin da ke birnin Johannesburg. Ko da yake ya ce duk da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe, yawancinsu da ke nahiyar sun dogara ne matuƙa wajen shigo da kayayyaki da aka riga aka sarrafa, kuma za su ga kudaden da suke kashewa za su ƙaru. Najeriya ita ce jigo wajen samar da mai a Afrika, kuma mai fitar da ɗanyen mai mai girma a nahiyar. Yayin da Turkiya da Isra'ila suka ɗauko wata babbar hanya wajen farfado da dangantakar da ke tsakaninsu, wacce ta yi tsami, masu nazari sun ce shugaban yankunan biyu sun gwammace su tafi su kaɗai a wani yunkurin diflomasiyya. Suna ƙoƙarin shiga tsakani a sasanta cikin aminci kan faɗar Rasha da Ukraine. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi maraba da takwaransa na Isra'ila Isaac Herzog a Ankara a ranar Laraba, inda ya kira ziyarar a matsayin tarihi da zai zama tsani ga dangantakarsu, wanda ya dade da yin tsami fiye da shekaru da dama. Herzog, da yake rike da mukamin jeka nayika, shine babban jami'in Isra'ila da ya ziyarci Turkiya tun bayan ziyarar Prime Minister Isra'ila a shekarar 2008. Yayin da yake magana da Herzog, Erdogan ya faɗa wa manema labarai shi da shugaban Isra'ila sun yi musayar ra'ayi kan abin da ke faruwa a Ukraine, kuma ya bayyana fatansa cewa wannan ganawar za ta samar da damarmaki na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da na shiya-shiya, amma bai yi ƙarin bayani ba. Herzog ya bayyana godiyarsa ga Erdogan saboda gayyatar ministocin harkokin waje na Rasha da Ukraine domin ganawa a haɗe tare da manyan jami'an diflomasiya a Antalya a ranar Alhamis. Labarin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto da sauran masu ruwa da tsaki ke shirin haɗa wani babban taron Fulani a Afirka baki ɗaya saboda inganta yanayin tsaro a Najeriya da ma nahiyar baki ɗaya. Muhammad Nasir, gare ka.
Bisa gamsuwa da kuma duba da yadda ake samun yawaitar Fulani cikin ayyukan na ta'addanci, yasa jami'ar ta soma shiri na haɗa kan Fulani nahiyar Afirka don tattaunawa a fahimci juna tsakaninsu da sauran al'ummomi, kuma da ilmantar da duk mai jan harshen Fulatanci akan yadda za a samu zaman lumana. Farfesa Aliyu Muhammad Bunza ya maganta a madadin jami'ar akan wannan shirin.
A lokacin da akwai tashin hankali wannan ƙasa ƙarni na 19, ai Fulani suka kawo kwanciyar hankali, ai Usman Dan Fodiyo to da wakilansa aka zo aka yi jihadi, aka shi yi ɗan karatu. To kenan yanzu kamata ya tuna Fulanin da suka kawo ƙasar, a nemi haɗin kansu, an nemi haɗin kansu, kansu ya haɗu. To duk abin da ke cikin ruwa an tura ta ya zai yi. A tunkari abin da ke da matsala, a tunkari shiga dangadan. Babu abin da ya fi bala'i kamar kashe mutum, bale a kashe gari, bale a kashe ƙauye. Jami'a ta ga duk wani aikin take ta dakatar da shi, sai ta ga ta jawo hankalin ta'addanci. Mutane sun gane ƴan uwan juna ne. Duk wani aiki shi ta tunkara gaba ɗaya. Don haka duk wani kuma sabis yanzu a samu zaman lahiya a arewa Najeriya gaba ɗaya.
Jigo a cikin kabilar Fulani a Najeriya kuma tsohon shugaban kungiyar Meta Allah a birnin Taraya Abuja, Muhammadu Dodo Oroji tuni da ya na'am da wannan tsarin.
Wannan abin da suka yi abu ne wanda ya kamata, wanda tun da daɗe ya kamata a yi irin wannan abubuwan, saboda taɓarɓarewar abubuwan da suka faru a musamman arewacin Najeriya. Dama ina cikin jin haushin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar nan tamu. To kaga yanzu an bi hanyar da za a gyara, kuma insha Allah za mu gyara nan gaba, za a ga amfanin wannan abun da aka taso da shi.
To koya ya masharhanta lamurin tsaro ke kallon wannan yunkurin. Detective Awal Baladir Mi'iya shine shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf Maita Masule da ke garin Kano.
Zai yi matuƙar tasiri, saboda dalilin abin da ya sa zai tasiri, da yawa wasu daga ciki sun suna sauraron waka ko kuma suna sauraron wani abu da ya shafi yaren da ake ji. Sun kuma yi da hankali su gudanar da ji shi sosai yadda ya kamata. Saƙon zai fi zuwa abin da ake so na farko kenan. Sannan duk abin da yake da yaren su za su ga cewa sun kuma yi da hankali. Sannan yaren Fulatanci yana da saurin isar da kalmomin da kake so mutum ya isa.
Dama dai yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'ar Najeriya da ma wasu ƙasashe a duniya, duk wani yunkuri da kan iya tasiri wajen samar da mafita kan iya kasancewa don maraba ga kowa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, a gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hanifa da ci gaban labaran duniya.
Attajiran Rasha suna kokarin dauke dukiyarsu daga Rasha zuwa Dubai saboda su kare kadarorinsu daga matsatsin takunkuma da kasashen yamma ta kakaba ma Rasha game da mamayar Ukraine. Majiyoyin kuɗi da na shari'a suka ce Dubai cibiyar dimbin arziki da kasuwanci ta yankin Gulf ta dade tana jan hankalin attajirai na duniya kuma da kin amincewa da kasar ta yi na nuna goyen baya ga wani bangare a wannan rikici ya nuna wa Rashawa alamar cewa kadarorin su za su iya tsira a can bayan sa'o'i uku da bayyana wanda yayi nasara a zaben shugaban kasar Koriya ta Kudu tsohon mai gabatar da kara mai ra'ayin mazanjiya Yoon Suk-yeol ya farga da daya daga cikin kalubalen manufofin ketare mafi kaskanci da zai fuskanta idan ya kama aiki a watan Mayu a cikin sakon da kafafen yada labarai na gwamnati suka buga a safiyar ranar Alhamis Koriya ta Arewa ta ba da sabon bayanin cewa nan ba da jimawa ba za ta kaddamar da tauraron dan adam na leken asiri na soja matakin da zai sanya karuwar fargaba a tsibirin Koriya shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce tauraron zai samar da bayanan lokaci na ainihi akan motsin da sojojin Amurka da kuma dakarinta a wannan yankin bisa ga bayanan kamfanin dillacin labarai mallakar gwamnatin Koriya
a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu wannan karan zamu nufi jamhuriyar Niger inda ake shirin wani babban taro na neman yadda za a tabbatar da tsaro a yankin Tillaberi Silabarma gare
ka les populations de la région de Tillaberi organisent un esprit d'inclusivité
a taron manema labaran da suka kira a nan yamai a dazu da hantsi mambobin kwamitin tsare-tsaren wannan babban taro sun fara ne da waiwaye akan mawuyacin halin da matsalar tsaro ta jefa jama'a a jihohin Difa Tawa da Tillaberi inda barayi da yan ta'adda ke cin karansu ba babbaka kuma a cewar su jihar Tillaberi ta fi ko ina dandana kuda sanadiyar lalacewar al'amura a kasar Mali tsohon ministan rayu al'adun Niger Alhashi Asmanu Malam Isa mamba ne a wannan kwamiti
sanaga kowa ne dai tun 2015 kasan mu Niger ta fuskanci matsalolin kwanciyar hankali inda yan ta'adda ke kan harori da dama cikin jihar Tillaberi da jihar Tawa da jihar Difa musamman da kashe-kashen mutane da yin ma mutane da dama rauni daga 2015 zuwa kai yanzu menene illar da wannan rashin kwanciyar hankali ya kawo cikin jahamu ta fannin tattalin arziki ta fannin zamantakewa ta fannin siyasa hamma ta fannin al'adunmu na gargajiya da addinanmu
lura da mawuyacin yanayin da ake ciki ne yasa shugabannin al'umar ta jihar Tillaberi a karkashin jagorancin ministan cikin gida Hammasula Adamu suka kuduri aniyar kiran babban taron da zai hada wakilai daga sassa daban-daban a ranar Lahadi 13 da Litinin 14 ga watan Maris a garin Tillaberi domin zakulo shawarwarin da za su bada damar warware kullin da ya haddasa tsayawar harkoki a baki ɗayan jihar
za mu muhawara muna son mu girka committee wanda za ya bi sau da kafa ya sa ijiya ya diba wai shawarorin da suka fito cikin wannan muhawara da za mu kakane ake nan ga aikatar da su inda mun ka ga ba ai daidai ba mu ce a gyara nan abunda mun ka ga an manta da shi mu ce ku tuno da shi dan yana cikin shawarorin da muka yi dan mu samu a ciyo kan wannan matsalar tarshen kwanciyar hankali abun kasar da arzikin jihar mu ta Tillaberi kuma mu zamna tare da juna cikin lumana
jihar Tillaberi mai dauke da kabilun da suka hada da Zabarmawa, Hausawa, Fulani, Bugaje da Gurmawa yanki ne dake iyaka da kasashen Mali da Burkina Faso noma da kiwo da kamun kifi sune manyan ayyukan da jama'a ke dogaro akan su aika-aikar yan ta'addan da ke ketarowa daga makwabta ta haifar da yawaitar ayyukan yan bindiga yayin da sotari dalilan kabilanci ko fadan manoma da makiyaya ke haddasa ramuwar gayya lalacewar al'amuran tsaro yasa gwamnatin Niger kafa dokar ta baci a jihar lokaci guda da wasu jihohin da ke cikin irin wannan yanayi yayin da dakarun kasar ta Niger da na wasu kasashe aminai ke aikin sintiri dare da rana sai dai abin na kama da tamkar ana magani kai yana kaba inda dubban mutane suka tsere wa garuruwan su Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Suleiman daga Niger kuma bari mu sake komawa Najeriya inda ake ci gaba da gardamar shugabanci a jam'iyyar APC mai mulkin kasar Nasiru Adamu Ilhikaya gare ka
Zuwa yanzu ba bayani kai tsaye daga shugaban Muhammadu Buhari na nada gwamnatin Neja Abubakar Sani Bello a matsayin wanda zai jagoranci jam'iyyar a babban taro. Amma ɗaya daga fitattun gwamnonin APC Nasiru El-Rufai ya ba da tabbacin shugaban Buhari ne ya kawar da gwamna Buni da hakan ya kawo gwamna Bello kan matsayin.
It was the president's order to us as governors. He said, I'm relying on you to do what is necessary, legally necessary. Abu Sani Bello takes over the leadership of the party, reconstitutes.
A zantawa da gidan talabijin na Channels, El-Rufai ya ci gabanin tafiyar da shugaban Buhari a London don neman magani. Ya damƙa alhakin jam'iyyar ga gwamnonin don tabbatar da an gudanar da babban taron kamar yadda aka tsara. El-Rufai ya ce a bangaren su suna da gwamnoni 19 cikin 23 da ke bayan gwamna Bello kuma za su tsaya kan sabon shugaban jam'iyyar ya fito daga arewa ta tsakiya. Duk da bai ambaci sunan sanata Abdullahi Adamu kamar yadda ake yayatawa ba, cewa shugaba Buhari shi yake so. Amma ya ce daidaitawa za a yi a fito da sunan mutum ɗaya. Masana siyasa na cewa duk wannan gwagwarmayar na da alaƙa ne da inda 'yan siyasa suke son kasancewa a babban zaɓe mai zuwa. Sanata Kabiru Gaya bai ture wannan tunanin ba.
To ai duk siyasa ba wata mu kawai ba. In an zo ƙarshen wannan lokaci za ga ana samun rigingimu da cuɗani da abubuwa. Ba dan kowa kowa tunanin wa zai sa me ake so a cikin 2023 mutum zai taka rawa. Wannan ita ce kuma siyasa wannan gado ne mun gaje ta haka haka kuma take kuma Allah za ga an tsallake ruwan kuma an fitar cin gajimaren da ake ci yanzu.
Sai dai mai taimakawa gwamna Buni ta lamurin yanar gizo Haruna Sardauna ya ce sam ba su amince ko gamsu da cewa shugaba Buhari ne ya ba da wannan umarnin ba.
Duk wani mai kishin jam'iyyar APC inda ba gura-gurbe ba, mai mala Buni bai girgiza ba, mai mala Buni yana kan kujeransa na shugabancin kwamitin riko na jam'iyyar APC da kuma tsara babban zaɓe. Kowa ya san waye ya nada shi. Waɗannan 'yan jita-jita ne da 'yan cewar shugaban ƙasa ya ci irin abin da suka saba yi a jam'iyyar PDP na ƙarfa-ƙarfa da murɗa-murɗa. Wannan ba zai yi mana a jam'iyyar APC ba saboda.
Ta ina za mu samu bayanin shugaban ƙasa irin wannan in ba ta wajen irin gwamnonin ba?
A matsayinsa na gwamna ba shi da hurumin yin magana da shugaban ƙasa ya ci. Har yanzu shugaban ƙasa bai fito ya nuna direction nasa ba, kuma ina mai tabbatar maka shugaban ƙasa yana tare da doka. Abin da doka ya ce shi ne mai mala shi ne shugaban kwamitin riko. Kuma anek taro ne na ƙasa gaba ɗaya na tsololuwa na jam'iyyar APC suka tsaya suka rantsar da shi Attorney General. Aka rantsar da shi ya gudanar da wannan abin. Ha kawai wasu 'yan bane na iya su zo su tattaro wani abin su na dodorodo. 'Yan shugaban ƙasa ya ce irin abin da ake a PDP shi za a zo a yi mana a jam'iyyar APC.
Yanzu zai yi wuya a dorar da wata magana mai ƙarfi gabanin taron majalisar koli na jam'iyyar da ake sa ran gabatarwa makon gobe. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar basir wadda ake kira da pile a Turanci. Basir cuta ce da ke haddasa kumburi, rashin sukuni, a wasu lokutan har da zubar jini ta duburar ɗan adam. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar basir.
Ciwon basir wani ciwo ne wanda hanyoyin jini wanda suke a dubura wanda suke mai da jini zuwa zuciya, wato a turance da likitanci ana kiran su veins. Waɗannan hanyoyin jini su ne suke kumbura, saboda haka shine ake cewa basir. Sun yi kama da irin kumburin da ake gani na hanyoyin jini a kafafu idan mace ta samu juna biyu. Za a ga wasu hanyoyin jini da ke kafafunta sun girma sun yi burɗin-burɗin. To shigen irin waɗannan hanyoyin jini ne wanda suke a dubura suke kumbura, shi ake cewa ciwon basir.
Shin da wasu alamomi ake gane mutum na fama da basir?
Akwai alamomi da dama da masu basir za su iya samu, amma waɗanda suka fi aka fi sau yawan samu, mutum zai iya samun ƙaiƙayi ko ya ji ɗan zafi-zafi ta wajen dubura, ko ya dai ji wurin ya kumbura yana zafi ko bayan ya yi bayan gida, ko kuma ya ji kumburi ko kuma ya ga wannan hanyoyin jinin da suka kumbura suna bullutsowa wani lokacin idan ya bayan gida ko in zai yi za su fito in ya gama su koma a wani lokacin ba za su koma ba ya danganta ga girman abun a wani lokacin kuma zubar da jini saboda haka akwai alamomi da dama da za su iya nuna ciwar shi basir din.
To likita me ke kawo ciwon basir?
Abubuwan da ke kawo basir abubuwa ne da suka shafi dukkan abin da zai toshe komawar jini ta hanyar veins nan yayi sama zuwa zuciya. Wannan ya hada da wanda suke da matsalar yin kashi mai tauri misali su dade su yi yunkuri sosai kafin su bayan gida ko wanda yake da wani kumburi da cikin ko da yaushe a kumbure. Dalilin da ya sa kenan mata masu juna biyu sukan iya samun su ma wannan ciwon basir saboda idan ɗa ya girma zai danne can saman dubura wanda zai hana jini ya koma sosai yadda ake so wanda sana'ar shi ta kasance yana zama na tsawon lokaci da duk dalilin da zai iya kawo bayan gida ya tauri ko ya ke fita ko abin da zai kawo sai an yi nishi na tsawon lokaci kamar wanda suke da cutar fitsari fitsarinsu baya fita a hankali sai yin nishi da sauransu na tsawon lokaci to duk wannan abu ne da wato da ke sa pressure a cikin wannan hanyar jini sai kasance jinin bai koma ba ya taru sai hanyar jinin ta kumbura.
Shin ciwon basir na daukar lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana?
Basir yana iya daukar tsawon lokaci a jikin mutum kafin ya bayyana misali idan a hankali hanyoyin jinin nan suke kumbura zai iya kenan zama yana karuwa kullun har sai ya kai lokacin da hanyoyin jinin sun yi girman da za su iya bada mata matsala kafin a gane shi.
Suwaye masu kafi cin karo da cutar?
Mutanen da suka fi samun hatsarin kamuwa da basir sun hada da masu juna biyu da kuma wanda shekarunsu suka haura 50 da wanda suke yawan gudawa ko kuma wanda suke yin kwanaki ba su yi bayan gida ba kuma bayan gidan nan ya zo mai tauri abinda ake ce constipation da kuma wanda suke zama na awanni tsawon lokaci da kuma wanda abincinsu babu abinda a turance ake ce fiber misali wanda abinci su babu irin su ganyaye ga sunan kala-kala dai da kuma wanda sana'ar shi ko yanayin aikin shi yana daukar ko daga abu mai nauyi da kuma wanda suke yin abinda turanci ake cewa anal intercourse wato masu saduwa ta baya kenan waɗannan suna da cikin hatsarin waɗanda suke da hatsarin kamuwa da shi cutar basir.
To likita yaya tsananin cutar idan har ba a ɗauki matakin da ya dace a kuma lokacin da ya dace ba?
To tsananin cutar basir ya danganta ga girman shi da kuma tsawon lokacin da ya ɗauka sannan ko yana komawa ko baya komawa wanda masu Hausawa ke cewa mai tsiro ko mara tsiro wato mai tsiron nan shine wanda yake fitowa wanda hanyoyin jinin nan sun girma sosai a wani lokaci za a iya samun matsala hanyar jinin nan ta fashe kuma mutum yana iya zubar da jini matuka daga wannan matsala.
Shin ciwon basir na daga cikin cutukan da ake iya gado?
Ciwon basir ba ciwo ne da ake gada ba amma akan iya samun shi idan ya kasance a cikin dangi sana'a su daya yanayin rayuwar su iri daya ne za ya kasance suna da matsalar basir da yawa amma ba wai dan an yi gadon shi ba.
To likita mutane kan danganta cutar ga shan zaki ko cin maiko shin mu'amala da zaki ko maiko na iya haddasa ko ta'azzara cutar?
Kenan daga bayanin yadda ake basir yake zuwa za a ga kenan ba shi da wani alaka da maganar maiko ko zaki sai dai idan abincin da ke maikon ko zakin zai iya sa bayan gida ya yi tauri wato constipation amma in ba haka ba babu wani alaka da zai sa mutum ya samu basir.
Shin basir ya kasu kashi nawa ne kuma wanne daga ciki aka fi cin karo da shi?
Ciwon basir ya kasu kashi biyu wanda turanci ake cewa internal da external wato internal wanda yake can ciki kenan cikin dubura din da kuma external wanda yake daga wajen kofa da kuma waje-wajen dubura shine kashi biyu kenan.
To likita, yaya yawan mutanen da ke fama da basir musamman ma a Najeriya?
Akwai matsalar alƙaluma akan yawan mutanen da suke da shi basir a Najeriya. Yawancin binciken da aka yi bincike ne wanda ya shafi asibitoci da kuma masu sana'o'i. Misali, akan duba wanda sana'a su ta shafi zama sosai na tsawon lokaci, to sai ka ga an yi bincike akan wannan, sai a ce misali kashi kaza cikin kaza na masu sana'a bangare kaza suna da hemorrhoid. Amma dai yana da matuƙar tasiri sosai. Kamar wasu ƙasashen da alƙaluma ba matsala ba ne, kamar America ana maganar mutum ɗaya cikin mutum 20 yana da wannan cuta ta hemorrhoid. Sannan kuma mu a gida Najeriya akwai wani bincike da aka taɓa yi, misali a Kaduna, a cikin masu sana'ar acaɓa kusan mutum 3 a cikin kowane 5 suna da wannan matsala ta wato basir. To kuma akwai wani bincike da aka yi a Kwara, shi ma direbobi wanda suke aiki na tsawon lokaci masu bin doguwar hanya, su ma an samu kusan mutum 3 cikin kowane mutum 5 su ma haka suna da wannan ciwo na basir, saboda haka yana da matukar tasiri a cikin al'umma.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara zaka ba wa masu sauraronmu don kare kansu daga cin karo da cutar basir da sauran ma cutuka baki ɗaya?
To, shawara ga masu sauraronmu, don mutum ya kare kanshi daga cutar basir, da buƙatar mutane su rinka cin abinci da ya shafi ganyaye da abin da ya shafi ƴaƴan itatuwa, sannan kuma idan an ci abincin mutum ya rinka shan ruwa isasshe, yadda bayan gida ba zai yi tauri ba. Sannan kuma duk lokacin da ka je kana buƙatar ka yi amfani da bayan gidan nan, to kada ka rike shi, ka je ka yi amfani da bayan gidan, saboda gudun kada ya yi tauri zai iya kawo matsalar basir. Sannan idan yanayin aikinka ya shafi na yanayi na zamani, kuma ya baka damar zaka iya dan tashi ka zagaya, to koyaya ka dan samu dama ka tashi sai ka dan zagaya, koda na minti 2-3 ne haka, kafin ka ci gaba da zama, zai taimaka matuka.
Ta masu sauraronmu, kada da ya ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Anan kuma za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawal Musa Tahir, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
To, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraronmu kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Relwano Ibrahim London daga jihar Adamawa, inda ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga shugabannin kasashen Afirka masu tsoma bakinsu dangane da yakin da Ukraine take gabsawa da Rasha. Su mai da hankali kan halin da kasashen suke ciki, domin su ma akwai kalubalen tsaro, musamman kasata Najeriya, inda a kowane wayewar gari sai an tashi da mummunan labari ta zubar da jini ko garkuwa da mutane. Allah ya sa mu dace. Sako na gaba daga Muhammad Salihu Kaura na Moda da ke Zamfara, shi kuma cewa ya yi, muna jajantawa ƴan uwa da iyalan jami'an ƴan sakai da ƴan ta'adda suka yi wa kisan gilla a yankin Zuru ta jihar Kebbi, da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda a ƙasarmu Najeriya.
To, masu saurare, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Birtaniya ta ce ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙaƙaba wa takunkuma, da ya haɗa da Roman Abramovich Bilonia, wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea, masanin masana'antu Oleg Deripaska, wanda ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kai wa Ukraine a watan da ya gabata.
To, masu sauraro, da haka muka zo ga ƙarshen wannan shirin, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham, wacce ta haɗa mana shi, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.